بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شابك يقول رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم قبل تتريه دا 47 wanda yayi daidai da 6 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul anbiya. Yau za mu tashi aya ta kulikal insanu 37 kulikal insanu min ajr.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
كافر أفار فسر قاتم بريك مهكا. السلام عليكم. Allah ya tsara wa mana lafiya da nisan kwana. Allah ya tsare mana kai daga shirin makiya da mahasada. Malam dan Allah, ina neman ƙarin bayani game da rashi. Shin wane ne yake da ikon yin rashi? Ko kuma kowa na iya yin rashi? Domin lokacin da kuke ciki yanzu, na ga ƙananan ɗalibai sai ka ga suna wa malamansu rashi. Cikin rajin za ka samu akwai cin mutuncin malamansu da zage-zage da raini da sauransu. Cin ya shekaru waye yake da ikon yin rajin, sannan a wani lokaci ake rajin? Wannan tambaya yana da matuƙar amfani. Ita wannan baiwa Allah mace ce take yin tambaya. Tana cewa dan Allah, ina neman ƙarin bayani game da rashi. Shin wane ne yake da ikon yin rashi? To, wanda yake da ikon yin rashi shine malami wanda yake da zurfin ilimi. Malami wanda yake da zurfin ilimi shine yake da ikon yin rashi. An gane ko? Musamman ma matsaloli masu zurfi. Akwai matsaloli masu zurfi wanda suna buƙatar manyan malamai ne su yi magana a kansu. Yau, amma matsaloli ƙanana, an gane ko? Idan mutum ya ga an taɓo matsaloli ƙanana wanda ya san amsa ɗin, kuma ya ga an canza mu abin fasali, zai iya yin rashi. Abin da nake nufi a nan wajen, wato kai ƙaramin ɗalibi ne kai. Sai ka ji wani ya ce shan giya ya halatta. Ai, ina ganin a matsayinka na ɗaya na ƙaramin ɗalibi ka san cewa wato wannan matsala baya buƙatar manyan malamai. Maganar cewa shan giya ya halatta, ka san wannan wanda ya faɗi wannan ya faɗi zan ranshi. A nan kana iya ce masa wannan magana naka ba daidai ba ne, shan giya bai halatta ba. Saboda Allah ta'ala ya faɗa a cikin aya kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi kaza. Kaga nan wajen wato ya taɓo matsala daidai iliminka, kuma ya zo ya ƙaryata wani abu wanda kai ka san magana da ya faɗa ba daidai ba ne. A nan wajen kana da ikon kai masa rashi. Kamar ya zo ya ce maka sallar asuba, wane ne ya kaya ma sallar asuba raka'a biyu ne? Kuma wane ne ya ce sallar asuba a bayyane ake yi? Ƙarya ne. kaga wannan ba sai babban malami ba kai din nan a matsayin ka na karamin dalibi kana iya cewa gaskiya wannan magana naka ba daidai bane a gane ko zaka iya masa rad ka nuna masa cewa wannan magana ba daidai bane kuma idan yayi magana ne kai da shi zaka bashi amsa kai da shi idan ya zo cikin taron jama'a ne sai ya zo ya bayyana da wannan ra'ayi a gaban taron jama'a to kai ma zaka bashi amsa a gaban taron jama'a ka nuna abin da ya faɗa ba daidai bane na ba san gane wannan to sai ka wannan irin wannan shi ake kira net yau idan kamar yadda na faɗa idan mas'ala ne wanda yake buƙatar zurfin ilimi kamar mas'alar da yake da alaƙa da jihadi ko mas'ala wanda yake da alaƙa da aƙida mai zurfi to irin wannan ko mas'ala wanda yake da alaƙa da manhaji wanda irin wannan ana buƙatar manyan malamai ne su buɗe baki a gare shi a nan wajen idan ka ga wani malami ya faɗi wani abu wanda ya fi ƙarfin iliminka to babu wanda yake ka sa baki a gare shi ka ɗauki wannan mas'ala ka je ka tambayi manyan malamai su ba da amsa shine Allah ta'ala ke cewa fas'alu ahlan dhikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ilimi idan ku kasance ku ba ku sani ba amma abin da ka sani sai wani mutum ya zo ya ƙaryata shi to anan kana iya mai raddi gurgurdan iliminka babu wanda ya hana ka an gane wannan ko to saboda haka ita malama ta ce wane ne yake da ikon yin raddi to ina ganin na bada wannan amsa din an gane idan mutum ya jahilci abu bai fahimci abu da kyau ba kare ya raddi amma abin da ka fahimce shi da kyau sai kaga wani ya faɗi saɓanin shi kuma ya faɗe shi ne a gaban jama'a wanda mutane da yawa suna iya tafiya da wannan kuskuren sai ka miƙe ka nuna wa mutane wannan abin da ya faɗa ba daidai bane shi an gane ma'anar raddi shine kamar yadda martani dangane da abin da ya faɗa an gane wannan ko to ko kuma kowa na iya yin raddi a ba kowa ke iya yin raddi ba an gane domin lokacin da muke ciki yanzu na ga ƙananan ɗalibai sai kaga suna yi wa manyan malaman su raddi to ƙananan ɗalibai su ringa yi wa manyan malamai raddi kuma wai manyan malaman su ma kaga wannan bai dace ba gaskiya a ce ƙananan ɗalibai suna yi wa manyan malaman su raddi wannan kuskure ne amma idan ɗalibi ya ga malami ya faɗi wani abu wanda shi ya riga ya fahimci wannan abu da kyau sai wani babban malami ya zo misali kamar da na kawo misali sallar asuba sai wani ya zo ce ba dole bane sai mutum ya yi sallar sau biyar a rana ba dole bane sai mutum ya yi sallar sau biyar a rana kai kuma ka yi karatu sosai ka haddace ayoyi ka haddace hadisai da suke nuna dole ne sai an yi sallar sau biyar a rana ga wani malami ya zo ya miƙe a gaban taron jama'a ya faɗi wannan to a nan wajen ya kamata kai shiru ka gyara shirin ko ka miƙe ka nuna wa mutane hujjoji akan cewa dole ne a nan za ka duba matsayin shi na babban malami kai shiru a'a akwai abin da ake kira ta'khirul bayan an waƙatil haja la yaju yawa ya faɗi magana ne wanda zai iya hallakar da wasu mutane nan take sai ka miƙe ka nuna wa mutane cewa maganar da aka maka Allah ya faɗa gaskiya ba haka bane ga yadda gaskiyar magana yake ga ayoyin Qur'ani ga hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam ga maganganun magabata an gane to kuma in za ka yi wannan in babban malami ne za ka yi masa magana tare da kare mishi mutuncinsa babban malami ne musamman kuma ahlus sunna ne shi za ka tsaya ka warware wannan ra'ayi nasa tare da kare mishi mutuncinsa babu zagi babu cin mutunci babu wulakanci in za ka yi wa malamin sunna raddi to za ka yi mai raddi ne raddi mai laushi ka warware wannan al'amari cikin mutunci da girmamawa na ba san gani saboda malamin malamin sunna ne kuma wannan fatawa da ya bayar ila ya ya samu zabiya ne akan al'amari saboda haka irin wannan ba daidai bane malamin ka yayi kuskure ka san wannan malamin sunna ne malamin salafiya ne ka zo kana zazzaga masa kana fadin biya kuma mangaro akan sa kana cin mutuncin sa kana wulakanta shi an gane wannan ko wannan kuskure ne misali kai ba ma malami ba ko da talibi ne dan uwan ka aqidan ku daya sai yayi kuskure kan matsala to ya kamata ka warware wannan matsala cikin ruwan sanyi Allahumma sai dai ya zama to kangarare ka yi bayani cikin ruwan sanyi shi kuma ya kangare yace lalle haka ne ka kawo mai ayan Qur'ani yake yadda ka kawo mai hadisi ingantattu yake yadda a nan wajen kana iya masa rabbi mai zafi shi wanda talibi na ba ka gano wannan wai sai kaga suna yi wa malaman su rabbi cikin raddi za ka samu akwai cin mutuncin malaman su da zage-zage da reni kaga kuskure ne a ce ɗalibi yana yi wa malamin sa rabbi na cin mutunci da zage-zage da reni an gane domin malami ya cancanci a mutunta shi kuma a girmama shi ba daidai ba ne ainihin malami musamman malamin sunna a ce ana cin mutuncinsa ana yi masa wulakanci a wajen rabbi shin ya ce waye yake da ikon yin raddi sannan a wani lokaci ake raddi to ina ganin na faɗi wannan na riga na yi bayani ko saboda haka ya shi raddi addini ne fa raddi shi raddi yana daga cikin al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar in babu shi ba sunna in aka ce ya kamata a yi da'awa salafiya ba raddi to ba da'awa salafiya kuma yadda kuma a duniyar nan babu wani mutum wanda baya raddi sai dai wanda ya raina ka sai kana raddi ina ba ta gane wannan duk mutumin da ya faɗi magana sabanin naka mai yima raddi ya ce masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba ga hujjoji na cewa annabi Isa ba zai dawo ba duk wanda ya ce annabi Isa zai dawo ya yi kuskure ya yi raddi mutumin da ka kawo wata matsala shi kuma sai ya warware wannan matsala din ya yi raddi an gani mutumin da ya ce ku daina aiki da hadisi hadisan manzon Allah bola ne ya yi raddi amma kai in ka mai da martani sai ka kawo masa raddi kuma ku ban jiwa na aiki duk mutumin da ya ce ya ku jama'a ku daina bin wa'annan da suke cewa ba dole bane abu mazhab ana me yi ya yi raddi to kai kuma kake ya ku jama'a ba dole bane abu mazhab kai ma ka masa me raddi duk wata magana da zaka faɗa dole sai ka yi raddi in ka ce ya ku jama'a Allah ɗaya ne Allah ba shi da abin bauta sai shi Allah ba shi da abokin tarayya ka yi raddi ga wa ka yi raddi ga kristoci in ka ce dole ne sai an yi aiki da hadisi ingantattu duk wanda ya zo yana so ya yi musulunci ba hadisi ingantattu wanda fatacce ne ka yi mai shi kuma wani ya ce ma da Qur'ani kawai zan yi hukunci Allah abinda ya wajarta mun Qur'ani kawai ya yi mai ya yi raddi to bai yiwuwa dole ne in ana karatu sai an yi raddi amma wani in ya raina ka sai ce kai ka cika raddi alhali wannan maganar da ya faɗa shi ma raddi ne cewa kai ka cika raddi shi ma raddi ne ku fahimci wannan ko to saboda haka akwai ka'ida na malaman sunna ar-raddu 'ala al-muqalid min usul al-islam raddi ga wanda ya saba ba sunna yana daga cikin aqida na musulunci asali na addinin musulunci duk mutumin da ya ga wani malami ya saba ma aqidan ahli sunna ko ya saba manhaji na ahli sunna sai ya shiru ya kyale shi to wannan mutumin ba karamin laifi yayi ba saboda Allah ta'ala ya tsine wa bani isra'il akan bai tsine musu do ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tajun kanu la yasna hauna an munkarin fa'alu an tsine ma wa'anda suka kafirta min bani Isra'il, daga cikin bani Isra'il, ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, ta harshen annabi Dawuda da annabi Isa ibn Maryam. Me yasa aka tsine musu? Zalika bima asawwa kanu ya'budun, wannan saboda sun saba ma Allah kuma sun kasance suna ta'addanci. Wani sabo suka yi, wani ta'addanci suka yi, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, sun kasance ba sa hana junansu mummunan aikin da suka aikata. Kenan idan malami ya ga wani malami ya faɗi wani mummunan magana ko ya aikata wani mummunan aiki wanda zai iya kai mutum zuwa wutan jahannama, sai ya yi shiru don a zauna lafiya. Ya yi daidai? Zai shiga cikin mai inuwar Allah. Duk mutumin da ya san gaskiya ya ɓoye Allah ya tsine masa. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ashe duk mutumin da ya san gaskiya ya ɓoye Allah ya tsine masa, masu tsinuwa sun tsine masa. Ya Allah ya ce illal ladhina tabu, sai dai waɗanda suka tuba, wa aslahu, wa suka gyara aikin, ya za su gyara aikin shi ne su zo su bayyanar da gaskiyar, wa bayyanu, kuma suka faɗi gaskiyar al'amari, fa ula'ika atubu alaihim, waɗannan zan karɓi tubansu, wa ana tawwabur rahim, ni mai karɓan tuba ne kuma mai rahama. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, duk wanda ya ga abin kyama daga cikinku to ya canza da hannunsa. Fa in lam yastati, idan baya iya wafa, fa bi lisanihi, da harshensa. Fa in lam yastati, fa bi qalbi, idan baya iya wato da zuciyarsa. Wa zalika ad'abul iman, wannan shine mafi raunin imani. To karkashin wannan nassi da na kawo yanzu, shin kuna ganin daidai ne wani malami ya ringa katobara a wajen aqida, ko ya ringa bada fatawa ba daidai ba a wajen ibada ko a wajen mu'amala, sai a ce saboda zaman lafiya a kyale shi? A kyale shi, kowa wutar shi daban, aljannan shi daban, kai kai naka shi ma ya nashi. Kada ka nuna nashi ba daidai ba, shi ma kada ya nuna naka ba daidai ba. Wani irin addini ne wannan? An gane wannan ko? Sace malam wani yana burge mu wallahi, ba ruwan shi da aqidan kowa. An gane shi karatun shi kawai yake yi, baya tabo aqidan kowa, baya raddi ga aqidan kowa. Duk wanda yace maka haka, kaman ya ce ka fi kowa lalacewa. Duk mutumin da zai kabar na yayi shiru, an gane, saboda a yabe shi, wannan mutumin ya fi kowa lalacewa. Saboda haka ka'ida na malaman sunna, ar-raddu 'ala al-mukhalif min usul al-islam, yin raddi ga wanda ya saba wa musulunci yana daga cikin asali na musulunci, aqida ne shi. Yana daga cikin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kun kasance ku ne fiyayyen al'umma wanda aka fitar musamman don amfanin mutane. An fitar da ku musamman daga cikin mutane. Menene aikinku? Shin aikinku shi ne in kun ga an yi kuskure a wajen aqida ku yi shiru, an yi kuskure a wajen ibada ku yi shiru, an yi kuskure a wajen mu'amala ku yi shiru? Menene yasa kuka cancanci a kira ku khairu ummati? Sai Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf, za ku yi umurni da kyakkyawan aiki, wa tanhauna 'anil munkar, kuma ku yi hali ga munkari, wa tu'minuna billah, kuma ku yi imani da Allah. To idan ya zamanto ba ku umurni da kyakkyawan aiki, ba ku hali ga munkari, shin za ku zamanto biyayyen al'umma? Me za ku zama? Za ku zama kuntum sharra ummati, za ku zama mafi sharrin al'umma. Na fata gano wannan. Kamar a ce sojoji ne jama'a, su ga ainihin yan kidnappers, su ga smugglers, su ga ainihin yan fashi, sun shigo da makamai ta boda, za su zo su hallaka da yan ƙasa. Sai sojojin nan su kyale waɗannan yan kidnappers ɗin, su kyale waɗannan smugglers ɗin, su kyale waɗannan yan fashi ɗin har su shigo. Shin waɗannan sojoji sun kyauta? Menene aikin waɗannan sojoji? Su ba da tsaro. To sai ya zamanto aikin su ne su ba da tsaro, amma wai su ba sa son su ɓata wa kowa rai.
duk wanda ya shigo da makamai zai halaka da mutane a kyale shi, duk wanda ya shigo da kwaya da sauransu duk a kyale su, kowa ya abin da ya ga dama. Sai ya ce to wannan wanda yake kyale kowa ya abin da ya ga dama shine mutumin kirki. To malaman sunna, malaman salafiya kamar sojoji ne su, kamar custom ne su, suna sa ido su ga mutumin da zai shigo da kwaya, mutumin da zai shigo da kuce, mutumin da zai shigo da miyagun makamai don ya hallaka da al'umma, zai su yaya, sai su dakatar da shi. To idan ya zama to malaman sunna sun ga masu shigar da kuce, masu shigar da kwaya, sun ga yankin nafas, sai a ba su cin hanci da rashawa, ko kuma don ba sa so su yi laifi sai su shiru. Na ba san gani. To wayannan sun cancanci aikin da suke yi ko mayaudara ne su mutanen banza. Wannan shi ne. To ina fata wannan baiwa Allah na ba ki amsa cewa baya halarta ɗalibai su raina malamansu. Haramun ne ɗalibai su yi me? Su raina malamansu. Ba ma malamin da ya karantar da kai ba. In dai malami malamin sunna ne ko bai taɓa karantar da kai harfa ɗaya ba, ka mutunta shi. Saɓanin wasu yanzu masu da'awar salafiya, in an taɓa malamansu su yi biyu, amma su za su zauna su ga cin mutuncin malamin salafiya. In an taɓa malamin ka ga hankalinsu ya tashi, yaya za ka yi ka taɓa mana malami, malaminmu mai karantar da sunna, amma ga malamin da ya shekara 30 da wani abu ko biyar da wani abu yana karantar da sunna. Amma kullum za su zauna suna cin naman shi, kullum za su zauna suna mai kazafi. An gane ko? Ka zauna malamin sunna saboda ba malamin ka bane, ko ya karantar da kai saboda rashin kunya yanzu ka mai tawaye, sai ka koma gefe ba wanda za ka zaka sai malamin sunna. Shi irin wannan ɗalibin salafiyan a wani matsayi za mu sa shi, wanda bai san darajar kowa ba sai malamin da ya karantar da shi? Shi ya kamata? Kamar a ce yanzu ni na karantar da ku, to zan ce muku duk wani malamin sunna in ba ni ba ku ci mutuncin shi ya taba ku? Shin na yi adalci? A ce in muku tarbiyya ku ringa zama kuna cin naman malaman salafiya, kowane malami a sanya mai suna a zage shi a fashe da dariya, kuma wai salafiya ake yi? In ka ga hankalinmu ya tashi an taba malamin da muke so ne, in an taba malamin da muke so sai hankalinmu ya tashi. Mu yi magana na a magana ma ɗalibin salafiya na gaskiya, duk inda aka taɓa malamin salafiya sai hankalin shi ya tashi. In dai malamin aqidan ka ɗaya da shi manhajin ka ɗaya, amma ka zauna ba ka da aiki sai zagin malamin sunna ɗan uwanka, kai banda ma zagin sai ƙarya da kazafi, ka mulmulo ƙarya ka sa mai saboda propaganda da ɓatanci. To ya kamata ɗaliban salafiya mu ji tsoron Allah. An gane malami ko ya karantar da kai ko bai karantar da kai ba, malamin ka ne ka mutunta shi. In ya zama to malamin ka ne kawai yake da mutunci, sauran malamai ba su da mutunci, to ƙarya kake dan hizbiya ne kai. Eh, duk wanda ka gan shi baya mutunta wani malami sai nashi wallahi dan hizbiya ne, wallahi dan bangaranci ne, wallahi dan kungiyanci ne, ko da yana kiran kanshi dan salafiya. Allah ta'ala ya sanya wannan nasiha ya amfani ɗaliban salafiya. In kana daga cikin wanda ake zama a dandali a kama sunan malam wane a ƙirƙiro ƙarya a jingina masa, kuma ana ganin wannan kamar an bauta ma Allah ne, kullum a zauna ba aikin yi sai an zagi wannan malami. In dai wannan aiki ne ka tuba ga Allah, domin Allah ta'ala zai yi maganinka. Ina ba zan gane wannan, saboda ba zan taɓa tarbiyyantar da wani ɗalibi in ce ya zama to aikin shi zagin wani malamin salafiya. An gane wannan ko? Allah shi yayi. Wa alaikum salam. Ai ya kamata zo su nemi yafiyan malamin. Duk malamin da ka zo kana masa ƙarya, kana ƙarya don propaganda, ka ɗaukaka malaminka, ka wulaƙanta wani malami. In ka gane gaskiya dole sai ka zo ka tuba. Domin shi wannan malami yana da haƙƙi, ka shiga haƙƙinsa. An gane ko? An baka wani aiki, an baka talla, wanda kai din nan abinda aka baka talla baka san ma me kake talla ba. Ashe an baka tallan kashi ne aka fesa mai turare. Wa iyaz billah. To malam, ku mu tsaya nan saboda
an amsa maka guda daya. To ci gaba da tafsirin mu na jiya, inda ake cewa, inda Allah ta'ala ke cewa wa idza ra'aka allazina kafaru in yattakizunaka illa huzwa, idan kafirai suka ganka ba sa rike ka a matsayin komai face izgili, sai su ringa cewa a hazal ladhi yazkuru alihatakum, shin wannan shine zai ringa ambatan allolinku, wa hum bi dhikrir rahman hum kafirun, su kuma dangane da ambatan Allah ne rahama su sun kafirci. An gane wannan ko? To shine Allah ta'ala ke cewa khuliqal insanu min ajal, an halicci mutum daga gaggawa. Fa uriikum ayati fala tastajirun, da sanin zan nuna muku ayoyina, zan nuna muku alamomina, kada ku yi gaggawa. A nan wajen inda Allah ta'ala ke nuna mana cewa kafirai idan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa riƙe annabi da komai sai izgili, suna ganin annabi na wucewa a fashe da dariya. An gane a faɗi wannan magana don a yi dariya, don a wulaƙanta shi. An gane ko? In ma su kira shi mai sihiri, in ma su kira shi boka, in ma su kira shi kaza, sai su ringa cewa shin wannan shi ne zai ringa ambatan allolinku. An gane? Kamar ka ji wasu daga cikin 'yan bid'a, dama wannan wawan shi ne yake sukan shehunanku, dama wannan wawan shi ne yake kaza, ai na ɗauka ma wani kayan gabas ne shi. An gane? Shin wannan shi zai ringa ambatan gumakanku? Wa hum bi dhikrir rahman hum kafirun, su kuma dangane da ambatan Allah mai rahama su sun kafirce. Su kafiran Makka ba su yarda da sunan Ar-Rahman ba. To ana kiran wannan wato ilhaji, ma'anar ilhaji karkacewa. To haka idan mutum ya zo a cikin sunayen Allah da siffofinsa, sai mutum ya ƙaryata wani abu daga cikin sunayen Allah, za a ce mutum ya yi ilhaji a cikin sunayen Allah. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Walillahi al-asma'ul husna, Allah shike da sunaye kyawawa, fad'uhu biha, ku roƙe shi da su. An gane? Ya halatta mutum ya yi tawassuli da sunayen Allah masu tsarki. Ya Allah, dan sunayenka masu tsarki ina cikin tsanani, ka kwace ni. Ya Allah, dan sunayenka masu tsarki ina cikin talauci, ya Allah ka azurta ni da dukiya na halal. Ya Allah, domin sunayenka, don sunanka Al-Qadiru, ya Allah ka nuna min ikonka. Ya Allah, domin darajar sunanka As-Sami'u, ya Allah ka saurare ni, ka biya min bukatana. Kun fahimci wannan aiki? A nan wajen ya halatta mutum ya yi tawakkuli da sunayen Allah da siffofinsa idan ya shiga cikin tsanani a rayuwarsa. To kamar yadda na ce, idan mutum ya yi inkarin sunan Allah, ya yi ilhaji a cikin sunayen Allah, mutum ya ce daga cikin sunayen Allah ta'ala ban yarda da sunan Ar-Rahmanu ba, kamar yadda kafiran Makka suka yi, ko daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ban yarda da sunan ainihin Al-Qadiru ba, ban yarda Allah Al-Qadiru ba ne shi, ko Al-Qadiru, ban yarda Allah As-Sami'u ba ne, ko ban yarda Allah Al-Basiru ba. Idan mutum ya yi inkarin wani suna daga cikin sunayen Allah, ko wani siffa daga cikin siffan Allah, ya yi ilhaji a cikin sunayensa da siffofinsa. An gane? Shi ne ma'ana wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i, ka bar wa'annan da suke ilhaji a cikin sunayensa, sayujzawna ma kanu ya'malun, da sannan za a saka musu abin da suke aikatawa. An gane wannan ko? Yanzu kamar yadda ƴan jahamiyya gaba ɗaya sun kore sunayen Allah da siffofinsa, sun ce Allah ba shi da suna, ba shi da siffa. Anan sun yi mai? Anan sun yi ilhadi a cikin asma'illah, sun kore sunayen Allah, sun kore siffofin Allah. Duk mutumin da ya kore sunayen Allah da siffofi ya yi ilhadi. Allah kuma ya ce a bar shi da su, da sannan zai saka musu abin da suke aikatawa. Kenan waɗannan mutane sun cika ƴan ta'adda. Duk mutumin da Allah ya tabbatar ma kanshi da sunaye,
Allah ya tabbatar ma kanki da sifofi, sai wani ya zo ya kore waɗannan sunaye, ya zo ya kore waɗannan sifofi. Misali, ‘yan Jahmiya sun ce Allah baya magana, ‘yan Jahmiya sun ce Allah bai yi magana da Annabi Musa ba, sun ce Allah bai riƙe Annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba. Shi kuma Allah a cikin Alƙur'ani ya ce wa kallama Allahu Musa taklima tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Kaga Allah ya nuna yayi magana da Annabi Musa matsar magana, sai wani ya ce Allah bai yi magana da Annabi Musa ba. Kaga anan wajen ya ƙaryata maganar Allah, sannan yayi ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofinsa. Kun gane wannan ko? Kenan ‘yan Jahmiya suna daga cikin ‘yan bid'a da suka yi ilhadi a cikin sunayen Allah. Ana kiran ilhadinsu ilhadin kulli, don sun ƙaryata sunayen Allah gaba ɗaya da sifofinsa. Sannan akwai ilhadin juz'i, shi ne ya zamanto sun kore wasu sunaye sun tabbatar da wasu. Kamar ‘yan Asha'ira, ‘yan Asha'ira sun yi ilhadin juz'i. ‘Yan Asha'ira sun yarda da sunayen Allah hayyun alimun ƙadirun wal kalamu lahu iradatun wa kazaka sam'u wal basar. Sun yarda Allah rayayye ne, alimun sun yarda Allah mai ilimi ne, sami'un sun yarda mai ji ne, sun yarda mai iko ne, sun yarda Allah yana magana, sannan sun yarda da ji da gani. Wato sun yarda da waɗannan siffofi na Allah, amma kuma sun yi tawilin sauran siffofin. ‘Yan Asha'ira ba su yarda Allah yana fushi ba, ‘yan Asha'ira ba su yarda Allah yana yarda ba, ‘yan Asha'ira ba su yarda Allah yana farin ciki ba, ‘yan Asha'ira ba su yarda Allah yana daidaita akan al’arshi ba, ‘yan Asha'ira ba su yarda Allah yana sakkowa irin nashi wanda ba a kwatanta shi da na halitta. Duk sun kore, sun yi tawilinsu. An gane, sun tabbatar da siffofi guda bakwai. Ka gane wajen sun tabbatar da wasu siffofi, sun kore wani mai, ana kiran wannan ilhad juz'i. An gane ko? Su ma sun yi ilhadi a cikin sunayen Allah da siffofinsa. Su kuma ‘yan Mu'tazila sun tabbatar da suna sun kore sifa, sun yarda da sunayen Allah amma ba su yarda da siffofin Allah ba. Sun yarda, suna cewa Allah sami'un bila sam'in, basirun bila basirin, hayyun bila hayat, mutakallimun bila kalam. Sun yarda Allah sami'un ne amma bila sam'in, Allah baya ji, basirun ne bila basirin, sun ce Allah baya gani amma sunan shi basir, hayyun ne bila hayat, Allah sunan shi hayyu amma ba rayayye bane shi. An gani, sun kore ma Allah waɗannan siffofi gaba ɗaya. A nan wajen sun yi ilhadi a cikin sunayen Allah. Daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah, akwai sanya ma Allah sunan da bai sa ma kanshi ba. Ka sanya ma Allah sunan da bai sa ma kanshi ba, kamar yadda Kiristoci suka sanya ma Allah suna Uba, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Akwai Allah Uba, suna kiran Allah ya Ubanmu, Allah Uba, Allah Ɗa, Allah Ruhu Mai Tsarki. Babu inda Allah ya kira kanshi da suna Uba. Sanya ma Allah suna Uba ilhadi ne a cikin sunayen Allah. Sannan philosophers suna kiran Allah da suna al’illa al-fa’ila, cewa Allah shi ne dalilin duk wani aikin da yake faruwa a duniya. Sun samu Allah duk wani aikin da yake faruwa yana faruwa ne ta hanyar Allah. To sanya ma Allah wannan suna al’illa al-fa’ila, wato ilhadi ne don Allah bai sanya ma kanshi wannan suna ba. Sannan kuma wasu daga cikin malaman kimiyya suna kiran Allah da suna muhandisul kaun, Allah shi ne injiniya na duniya. Allah shi ne fiye injiniyarin ɗin duniya, suna Allah ne a wajen sayensis, muhandisul kaun. An gane ko? To a ƙa'ida na ahlus sunna ba a sanya ma Allah suna sai sunan da Allah ya sa wa kanshi, ko da kai kana ganin sunan ya maka daɗi. An gane, idan ka sanya ma Allah sunan da bai sa ma kanshi ba, ka yi ilhaji a cikin sunayen Allah da siffofinsa. Kamar ‘yan Asha'ira da suka siffanta Allah da al-wujudu, al-qidamu. An gane wannan ko? Babu inda Allah ya kira kanshi da suna qadim. To kiran Allah da suna al-qadim ilhadi ne, don Allah ta'ala bai sa ma kanshi suna al-qadim ba, sai dai idan min babil ikhbar ne, in kana bada labari ne a irin naka yaran ba ka dauka sunan Allah bane to wannan babu laifi an gane wannan ko sannan daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofin sa akwai kirkiro sunan gumaka daga sunayen Allah kamar yadda kafiran Makka suka kirkiro Lata daga Allahu Manata daga Al-Mannan Wadda daga Al-Wadud Uzza daga Aziz sun kirkiro sunan gumaka daga sunan Allah an gane shi ma wannan yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku to Allah ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna bi asma'i ku bar wa'annan da suke ilhadi a cikin sunayen Allah sayyiji zauna ma kanu ya amalu da sannan za a saka musu abin da suke aikatawa sannan daga cikin ilhadi akwai al-ilhad fi ayatillah innal ladina yulhiduna fi ayatina la yaquna alaina lalle wa'annan da suke ilhadi suke karkacewa game da ayoyin mu ba sa koya a gare mu to ayatul lahi sun gaskashi bi anan wajen akwai ayatul lahi kauniya khalqiya akwai ayatul lahi diniya shar'iyya ayatul lahi kauniya khalqiya sune halittun Allah halittun Allah suna nuna mana alamomi na samuwan Allah da zarar mun ga halitta halitta zai tuna mana wanda yayi halitta in mun ga wannan masallacin zai tunatar da mu wanda ya gina masallacin in mun ga mota mota zai tunatar da mu wanda ya kera mota din in mun ga littafi littafi zai tunatar da mu wanda ya buga littafin haka nan idan mun ga dan adam ko mun ga duniya duniya zai tunatar da mu me zai tunatar da mu Allah kenan duniya gaba ɗaya aya ne daga cikin ayoyin Allah ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر daga cikin ayoyin Allah daga cikin alamomin samuwan Allah akwai dare da yini da rana da wata saboda haka dare da yini ayoyin Allah ne haka rana da wata saboda haka tunda ayoyin Allah ne ba su ne Allah ba la tasjudu li shamsi wala lil qamar kada ku yi sujada ga rana ko ga me ko ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce shi in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance shi kadai kuke bautawa saboda haka wato sammai da kasai da rana da wata da halittu na mutane da aljanu duka su gaba ɗaya suna cikin me ayatul lahi kauniya khalqiya wa min ayatihi khalqu samawati wal ard wa ikhtilafu al-jinatikum wa alwanikum daga cikin alamomin cewa akwai Allah da zarar mutum ya sa tunani akai zai ce lalle akwai Allah akwai halittar sammai da kasai mutum na ganin irin tsarin da Allah ya halitta sammai da kasai wannan zai taimaka mai gane lalle akwai Allah da ya halicce su waqti la bu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin harsunan ku da launin ku ka duba duk yadda muke a cikin masallacin nan gaba daya kowa da muryar shi kowa anan wajen yayi magana muryar shi daban yaya haka yanda Allah ta'ala yayi kowa da muryar shi wannan abun mamaki ne wannan zai nuna maka lalle akwai Allah sannan kuma da sabanin yare wannan Bature wannan Balarabe wannan dan Najeriya ma akwai Bahaushe akwai Bayerebe akwai Inyamuri akwai Bakatabe akwai Banife akwai Kanuri akwai Gwari akwai kaza duka nau'i na yarurruka daban-daban to yaya akai aka samar da wayannan yarurruka har ma ya zama to in kana magana da shi dan uwanka yana fahimtar ka wannan ba karamin abin mamaki bane to yanda Allah ya bambanta sautin mu na magana ya bambanta irin yaran mu ya bambanta irin launin jikin mu wannan shi ma yana daga cikin ayatul lahi kauniya khalqiya an gane wannan ko yawa wa min ayatihi manamukum bil layl wabtiga'ukum min fadlihi hatta baccin da kuke yi da dare yana daga cikin ayoyin Allah an gane wannan ko to sannan bayan wannan kuma akwai ayatul lahi diniya shar'iyya shine alamar samuwan Allah ta bangaren addini shine littattafan da Allah ya saukar zuwa ga annabawa a cikin wayannan littattafai akwai gayan hikima da ilimi a cikin idan mutum ya karanci alkur'ani to lalle zai gane wannan qur'ani ya fi karfin a ce dan adam ne ya kirkiro shi tunda dai ya fi karfin a ce dan adam ne ya kirkiro shi to kenan wannan littafi daga ina yazo daga Allah ne to littafan da Allah ya saukar zuwa ga annabawa sune kitabul lahi diniya shar'iyya a gane wannan ko tilka ayatul kitabu kitabil mubin zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin wa qalu lawla nuzila alayhi ayatu min rabbi zalika chi awalabi awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitab yutla alayhim inna fi zalika la rahmatan wa dhikra lil alina wa inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun ngani ku littattafan da Allah ya saukar zuwa ga annabawa akwai gayan hikima a cikin su suna nuna lalle Allah ta'ala shi ya aika wayannan manzannin akan tona ku kuma da haka wajibi ne a gare mu mu yi imani da su ko mu yadda cewa lalle daga Allah suke to shi da sai Allah ya ci gaba da cewa khuliqal insanu min adam an halicci mutum daga gaggawa fa uriikum ayati da sannan zan nuna muku ayoyi na falatar ta'jilun kada ku yi gaggawa Allah ta'ala ya nuna dan adam an halicce shi ne da gaggawa abin da ake nufi shine wannan aya ya kunshi raddi ga masu yin gaggawa suna neman gaggauta saukar da azaba a gare su suna cewa in har sakon da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne to suna so ya gaya ma Allah da ya aiko shi a saukar musu da azaba shine Allah yake cewa Allah sarki an halicci mutum da gaggawa da sun kwantar da hankalin su ba lokaci na nan zuwa wanda Allah ta'ala zai saukar musu da azaba din ko sun fada ko ba su fada ba idan manzo ya zo da ainihin hujjoji bayyanannu sai ya zama to kafiri ya zo ya ƙaryata wannan abin in lokaci yayi ba sai ya fada ba Allah zai halakar da shi an gane ku raddi ne ga masu neman gaggautar da saukar da azaba a gare su masu inkarin azaban Allah masu cewa mata hazar wa'adu in kuntum sadiqin wannan alƙawari na tashin kiyama ka ce akwai tashin kiyama ka ce idan mutum bai yadda da ubangijinka ba idan ya mutu za a tashe shi za a yi masa hisabi wuta ko aljanna to muna so ka kawo mana alamar da ke nuna cewa lallai akwai wannan maganar wuta akwai maganar aljanna kuma kana cewa idan mutum ya ƙaryata ainihin abin da ka zo da shi ya Muhammad Allah zai saukar mai da azaba to gashi nan mun ƙaryata ba abin da Allah ya mana mun ƙaryata alqur'ani mun ƙaryata manzancinka mun ƙaryata tashin kiyama amma har yanzu gashi muna ƙara samun lafiya ne ma kullun lafiya mu ƙaruwa yake yi in har kana yi da gaske ne to tashin kiyama yaushe ne wato suna so Allah ta'ala ya yi gaggawan saukar musu da azaba tashin kiyama ya zo da gaggawa an gane kire suke tambaya annabi mata hazal wa'adin kullu sadiqi wai wannan alƙawari da tashin kiyama yaushe ne sai Allah ya ce annabi ya gaya mu qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin kace musu lalle sanin tashin kiyama a wajen Allah yake kawai ni mai gargadi ne bai bayyana da wannan gargadi kawai ni aikin da Allah ya sanya mu wato shine in yi gargadi in yi bayani amma tashin kiyama ban san tashin kiyama ko yaushe bane an gane wannan ko sai manzo Allah ya nuna maganar tashin kiyama shi bai san ko yaushe bane Allah ta'ala shi kadai ya san tashin kiyama ko yaushe ne to saboda haka sai a ce musu in kun kasance kuna neman gaggautar da azaba a gare ku to dama wannan dabi'a ne da dan adam dan adam an dabi'antar da shi wato akan cewa shi halitta ne mai gaggawa shi mahaluki ne wanda dabi'an shi shi ne gaggawa shi ne Allah yake gaya mana wato wa khuliqal insanu min adam agadi wa kana al insanu ajula shi dan adam ya kasance mai gaggawa ne shi komai nashi da sauri yake yi an gane wannan ku sai Allah ya ce da sannan zan nuna musu ayoyi na kasai gaggawa ba suna magana tashin kiyama bane suna nan zaune tashin kiyama zai zo musu bakkata ta ala sa'ilun bi azabi waqi lil kafirina laysa lahu dabi wani bai tambaya daga cikin kafirai yana tambaya game da azaba cewa muhammadu ya ce duk mutumin da bai yi imani da shi ba in ya mutu Allah zai bai azaba ko kuma an Allah ya so ya saukar da azaba a nan duniya gare shi shine sai Allah ya kire mutum ya ce in ka ce kai da gaske ne kai manzo Allah ne ka gaya ma Allah ya saukar da azaba a gare ni shine Allah yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabi waqi mai tambaya yana tambaya game da azaba mai aukuwa azaba dole zai auku lil kafirina laysa lahu dafi dangane da kafirai babu mai iya tunkula wannan azaba daga gare su lalle wannan azaban sai ya zo an gane ko ba jima ko ba dade saboda kan malaman tafsiri wato sun tattauna game da wannan aya khuliqal insanu min ajal menene ma'anan min ajal wasu daga cikin suka ce ma'anan shi min ajalin fi biniyati wato an halicci mutum a cikin gaggawa wajen yanayin kiran halittar shi kiran halittar dan adam dabi'ansa dabi'a ne na gaggawa wa khilqatihi kana min al-ajala wato halittarsa ya kasance halitta ne na gaggawa an gane wannan ku wa al-ajala kuma akan gaggawa aka dabi'antar da dan adam wasu kuma suka ce ma'anahu khuliqal insanu min ajal ay min ta'jilin fi khalqillah wato ma'ana min ajal anan wajen gaggautowa wajen halittar Allah iyahu lokacin da Allah zai halicci dan adam Allah ya halicci dan adam da sauri wa min sur'ati fihi wa ala ajal Allah ya halicci dan adam da sauri ya halicci dan adam da gaggawa wa qalu gace khalaqahu Allah fi akhir an-nahar yawm al-jumu'ah Allah ya halicci dan adam a ƙarshen yini ranar juma'a qabala ghurubi shams kafin faduwar rana an halicce shi da sauri kafin faduwar rana ala ajali fi khalqihi akan gaggawa wajen halittarsa fi khalqihi iyahu qabala magibiha kafin faduwar rana a wato akwai hadisi da aka zo da shi asari daga ibnu zaid ƙarƙashin ayan khuliqal insanu min ajal ala ala ajali khuliqa adam akhira zalika al-yawm min zalika al-yawmayn min zainika al-yawmayn cewa akan gaggawa aka halicci dan adam karshen wannan yini daga wayannan wato yini guda biyu ana nufin ranar juma'a kuma Allah ya halicce shi kan gaggawa sai kuma Allah ya sanya dan adam bai gaggawa ne shi Allah ya halicce shi da sauri kuma ya sanya dabi'an shi mutum ne mai sauri a cikin al'amuransa an gane ku to kun ji bayanan da malaman tafsiri suka faɗa kan dan adam kenan dabi'an dan adam mutum ne mai sauri sai za ka cewa musamman ka duba mu 'yan Najeriya ne dan Najeriya yana so ya yi arziki baina ashiyatin au duhaha in ya fara neman kuɗi yana so a ce da gaggawa ya yi kuɗi sannan ɗan Najeriya in yana tuki yana so a ce nan take kamar ya rufe ido ya gan shi a gida ke sa muke yawan hatsari saboda gaggawa an gane wannan ku to dabi'a dan adam gaggawa kuma gaggawa baya haifar da alkhairi ga al'umma idan mutum ya zamanto baya yin abu cikin nutsuwa to zai yi nadama akwai wani asari da ake cewa at-ta'anni minallah wal ajala min ash-shaytan bin abu sannu daga Allah yake gaggawa daga shaytan ne idan mutum yana so ya zartar da hukuncin abu da sauri duk abin da zai faru ka tsaya ka kalli abin da idan basira tukuna sai ka yi ma abin kyakkyawan fahimta sannan ka yi magana an gane wannan ku wato in abu na faruwa kamar wata musiba ta sauka to kada ka gama kada ka yi sauri ka buɗe baki ka yi sauri ka fara magana ka tsaya ka kalli abin da kyau sannan ka yi magana wannan shi ke nuna ka san abin da kake yi na'am wa yaquluna
mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin
wa yaquluna mata hadha alwa'd su mutane saboda gaggawa suna ce ma annabi wato wannan alƙawari na tashin kiyama a yaushe ne wannan alƙawari in kuntum sadiqin in har da gaske kuke ya rasulullah in har da gaske kuke cewa akwai tashin kiyama mu muna ganin babu tashin kiyama inji kafirin makka in har kunta akwai tashin kiyama wato tashin kiyaman yaushe ne na'am
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ده أشياء كافرين سنساني لو كنت بذلك إياك kange fuskar su daga wuta ba da kafirai sun san lokacin da ba za su iya kange fuskar su daga wuta ba wala an zuhurihim ko kuma ba za su iya kange bayan su daga azaban wuta ba wala hum yunsarun kuma a wannan lokaci ba za a taimake su ba da sun san wannan lokaci da ba su yi irin wannan gaggawa ba kashi kiyama in zo ba za a kange fuskokin kafirai daga azaban wuta ba ba za a kange bayan su daga azaban wuta ba kuma sannan babu wanda zai iya kare su daga wannan azaba in azaban ya zo ya zai kasance
bal jatihim baftatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun
bal jatihim baftatan kashi kiyama in ya zo zai zo ne ba tare da bin shirya ba kashi kiyama in zo ba wai zai jira sai ka shirya bane kashi kiyama zai zo musu ne a afke fatabhatuhu sai ya rudar da su lokacin da zai zo ba zai tsaya sai ka shirya ba fala yastati'una raddaha ba za su samu ikon iya tunkuɗe ta ba wala hum yunzarun ko ba za a jira su ba za su ce ya Allah ka taimaka dan Allah ka jira mu kashi kiyama ya zo ba mu shirya ba a lokacin nan ba maganar jira an gane wannan ko shine a wata aya Allah yake ƙara tabbatar da wannan magana yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha suna tambayar ka ya rasulullah game da tashin kiyama wai yaushe ne tabbatar ta tashin kiyama yake zai tabbata sai Allah yace annabi ya gaya musu qul inna ma ilmuha inda rabbi kace lalle ilimin tashin kiyama baya wajena ni a matsayina na manzo ni dan sako ne kawai na dauko sako ne sakon da Allah ya ce in gaya muku ji tsoron Allah ku bauta mai shi kadai kafin tashin kiyama yau wannan shine aikin da nayi an gane wannan ko saboda haka inna ma ilmuha inda rabbi kawai ilimin tashin kiyama yana wajen ubangiji na ne ni ban sani ba wannan yayi daidai da ayan nan wayaquluna fata hadha alwa'd in kuntum sadiqin suna cewa tashi kiyama wannan alƙawarin yaushe ne in kuna yi da gaske sai Allah ya ce ga mu qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin kace musu ilmin tashi kiyama yana wajen Allah kawai ni mai gargadi ne mai bayanin gargadi qul innama ilmuha inda rabbi la yudalliha li waqtiha illa hu ilmin tashi kiyama yana wajen ubangiji babu wani mala'ika ko wani annabi ko wani manzo ko wani wali da ya san tashin kiyama an gane wannan ko la yujalliha li waqtiha illa hu taqulan fi samawati wal ardh wannan magana ta yi nauyi a sambai da kasai cewa wane ne ya san ilimin tashin kiyama wannan magana ta yi nauyi babu wanda ya san wannan ilimi sai Allah an gane wannan ko la ta'tikum illa baghta tashin kiyama ba zai zo muku ba sai a afke yas'alunaka ka'annaka habibun anha suna ta tambayanka sun matsa maka da tambaya kaman wai kai ka goge da sanin tashin kiyama wai sun dauka wai annabi ya goge ya san komai kan tashin kiyama to bai sani ba sai Allah ya ce annabi ya gaya musu qul innama ilmuha indallah walakin aktharun nas la ya'lamun kace ilimin tashin kiyama yana wajen Allah sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba an gane ko ashe duk duniya gaba ɗaya ba wanda ya san tashin kiyama kuma tashin kiyama yana daga cikin gaibi wanda babu wanda ya san shi sai Allah Allah da yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wa'inda ke san mai da wanda ke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah daga cikin gaibi akwai sanin ilmin tashin kiyama inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham lalle Allah ilmin tashin kiyama yana wajen Allah shi kadai duk duniya ba wanda ya san shi wa yunzilu al-ghaib kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama shi kadai wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gala babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe babu ko wani boka wanda ya gaya ma ga abin da za ka aikata gobe ka ce kariya yake shi kanshi mai maganar bai san abin da zai yi gobe ba ballantana ya gaya ma kai me za ka yi gobe babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamu babu wata rai da ta san a wani gari za ta mutu to wa'annan suna daga cikin gaibi wanda duk duniya babu wanda ya san sai Allah in gaji an ce sanin gaibi sai Allah wannan shi ake nufi an gani malaman bid'a da ke kokarin su tabbatar da gaibi ga waliyansu su tabbatar da gaibi ga shehunansu su tabbatar da gaibi ga gausu da kuma ƴan shi'a da suke cewa imamansu sun san gaibi imamansu sun san sanin za su mutu ko ba sa mutuwa sai da zaɓin duk wannan magana ba gaskiya bane an gane wannan ko nassin alqur'ani ya nuna mana ilimin tashin kiyama Allah kadai ya san shi sannan babu wanda ya san sanda zai mutu duk wanda ya gaya ma ga sanda zan mutu ƙarya yake sai dai kawai hasashe amma wai ya tabbatar babu shi an gane wannan ko kaga da wannan kenan wato abinda kafirai ke tambayan annabi suna tambayan annabi abinda yafi karfin shi wannan haƙƙin Allah ne Allah shi kadai yake da iko ya gaya ma tashin kiyama yaushe ne idan wani ya ce manzo ya san tashin kiyama to ya dauko haƙƙin Allah ya jingina ma manzo in ya ce manzo ya san sanda zai mutu ko Allah bai sanar da shi ba shi ma ya dauko haƙƙin Allah ya to duk wannan gaba daya gaibi ne Allah ta'ala shi ke da shi an ce lokaci yayi an ce lokaci ya amma kafin nan an ce a sanar da mutane ci gaba da daura gobe da jibi ana gayyatar da duk wanda ba su samu damar zuwa ba za a ci gaba da daura gobe da jibi Allah ta'ala shi babu nufin zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk